Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarran mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalul, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarran mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ci babbar jami'ar Harvard dake nan Amurka ta gayyato Muhammad Indimi domin baiwa ɗaliban makarantar darasar rayuwa. Da yake yau ake bikin ranar 'yancin 'yan jarida a fadin duniya, za mu kawo muku wata tattaunawa ta musamman da wasu 'yan jarida. Haka kuma kan wannan rana ne za mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke ganin ingancin labaran da 'yan jarida ke bayarwa a wannan zamani? Ku kira layin mu ku faɗa mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202 205 2655. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku idan lokaci ya ba mu dama. Amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'an Amurka sun nuna cewa Koriya ta Arewa wataƙila za su sako waɗansu Amurkawa da suke rike da su. Tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani, wanda ke cikin tawagar lauyoyin Trump, ya ce ana sa ran sako Amurkawan yau Alhamis. Trump ya dan nuna yiwuwar hakan a shafinsa na Twitter a daren jiya Laraba, yace kamar yadda kowa ya sani, gwamnatin da ta gabata ta dauki tsawon lokaci tana neman a sako waɗanda aka yi garkuwa da su daga sansanin aiki a Koriya ta Arewa, amma ba a samu nasara ba. Ku saurara ku gani. Mai magana da yawun majalisar ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya gaya wa VOA cewa babu wani abin da za a bayyana daidai wannan lokaci kan wannan batu, amma ya jaddada cewa Amurkawa su uku da Koriya ta Arewa take rike da su ba bisa ka'ida ba suna cikin tunanin gwamnatin Trump. 'Yancin bayyana ra'ayi a Pakistan na ci gaba da fuskantar ƙalubale a shekarar da ta wuce, a cewar wani rahoto da wata ƙungiyar labarai masu sa ido da ake cewa Freedom Network ta wallafa. Rahoton 'yancin 'yan jarida na 2018 wanda aka wallafa kafin ranar bikin 'yancin 'yan jarida ta kula da kuntatawa da aka yi wa 'yan jarida da kafofin yada labarai fiye da 150 a rubuce a ƙasar. Rahoton da aka rubuta mai shafi 16 kan tozartawa da aka yi wa 'yan jarida da kafofin labarai wanda ya hada da tsangwamarsu da yi musu barazana baki da baki da kisansu da cin zarafinsu da kame-kame da garkuwa da su da tsare su ba bisa ka'ida ba da tozarta musu da jami'an gwamnati da kuma waɗanda ba na gwamnati ba da kuma 'yan siyasa suke yi. An hada rahoton ne bayan an kammala har hada bayanai a duk fadin kasar. Rahoton ya bayyana Islamabad a matsayin kasar da tafi hadarin gudanar da aikin jarida a Pakistan, inda ake samun kashi 35 cikin 100 na matsalolin da ake bada rahoto a babban birnin kasar shekarar da ta gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta tabbatar da sace wata ma'aikaciyar jinya da ke aiki da ƙungiyar a Mogadishu, babban birnin Somalia. Muna cikin damuwa matuƙa kan tsaron abokiyar aikinmu, inji wata rubutacciyar sanarwa da Daniel O'Malley, mataimakin shugaban ƙungiyar Red Cross a Somalia ya rubuta. Ya ce mai jinya ce wacce take aiki kullum domin ceto rayuwa da inganta lafiyar 'yan ƙasar Somalia da ke cikin haɗari. Kakakin hukumar tsaron Somalia Abdulaziz Ali Ibrahim ya shaida wa VOA cewa an sace matar ne a filin ofishin cibiyar agajin ta Red Cross. Ibrahim ya ce matar 'yar ƙasar Jamus ce mai suna Sonja Netet. Cibiyar Red Cross ta ce an sace ta ne da misalin ƙarfe 8 a daren jiya Laraba, yayin da wasu mutane ɗauke da bindiga suka shiga filin ofishin a Mogadishu. Ƙungiyar agajin tana amfani da masu tsaro da ke zaman kansu. Makwabta sun ce dai ba su ji wata hatsaniya ko harbe-harben bindiga daga ofishin ba. Cibiyar ta Red Cross ta ce tana aiki da jami'ai domin ƙoƙarin a sako ta. A cikin wannan makon majalisar dokokin kasar Chadi ta kada ƙuri'ar gabatar da wani sabon kundin tsarin mulki da zai ƙara wa shugaba Idris Deby wa'adin mulki biyu wanda yake shugabancin kasar tun shekara ta 1990 ranar 17 ga watan Mayu al'ummar kasar Burundi kuma za su kada ƙuri'a kan kuskurimar da kayuwa kundin tsarin mulkin kasar da za ta ba shugaba Pierre Nkurunziza dake shugabancin kasar tun shekara ta 2005 da cigaba da ya cigaba da mulki a karin shekaru na ƙarin shekara 16 a demokradiyyar jamhuriyar Congo kuma rayuwar al'umma ta ƙara muni yayin da shugaba Joseph Kabila ya ki sauka daga karagar mulki duk da yake wa'adin mulkin sa ya cika kimanin watanni 18 da suka shige.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla babbar jami'ar Harvard dake nan Amurka ta gayyato babban dan kasuwar Najeriya Alhaji Muhammad Indimi domin baiwa ɗaliban makarantar darussa kan fannin rayuwarsa ta kasuwanci. Na tattauna da Alhaji Indimi kan wannan gayyata da aka yi masa.
Eh to wallahi ta sanya duniya ko ina abin ya zama kusan guda ɗaya ne. Ɗan makarantar ne kawai suka hango ni a Najeriya cewa ga wani can bai karatun boko ba. Kuma yana tafiyar da harkokinsa daidai kuma ya samu ci gaba saboda haka a gayyato ni a zo a ji bayanin daga bakina. Shi yasa na zo insha Allah nan da awa biyu zan je Harvard. Kuma ka san Harvard ita ce babbar university a duniya gabaki daya. Ni dai abin ya bani mamaki ya ga wani can daga ƙauye daga Maiduguri a ce Harvard ta hango shi ya zo ya yi lecture wa malamanta.
To ganin cewa wannan abu ne da ba a saba gani ba a ce makaranta ya Harvard ta gayyato mutum ya zo domin ya ba su darasi a kan. Ka shirya za ka ba da wannan darasi, me za ka koyarwa ɗaliban?
Eh to, ya danganta ni dai zan yi magana kuma ka san su kuma ɗaliban za su yi maka tambayoyi iri-iri kamar yadda aka kafe ka da sauransu. A shirye nake tun da dai yara ne su suna gani sun yi karatu ni ban yi ba. Ina tsammanin zan iya ansa duk tambayoyin da za su yi kuma insha Allah ni kuma na shirya da lecture da zan ba su bayan na gama insha Allah zan tura maka kofi.
To madalla, akwai wani darasi a kan rayuwarka da za ka ba su a yau dinnan?
Kwarai da gaske daga ranar da aka haife ni har zuwa yau.
To me matasan mu za su karu ga irin wannan gayyata da aka yi maka a can gidan Najeriya?
To ka san kowa da yadda Allah ya shirya mishi rayuwar shi kuma kamar yadda mutane kamar yadda Turawa suke cewa destiny, inda kowa zai yadda da destiny din shi da ba a samu matsala ba. Ta ranar gini ranar zane inda ran da aka haife ka Allah ya rubuta ga a yadda za ka yi ga yadda za ka zama ga yadda ba za ka zama da sauransu. Amma ka san mutanen mu kamar yadda yanzu ake cewa da gwamnati ba a samu ba a yin komai da komai. Mutane ba su yarda da Allah kenan ba. Allah shi ne sai ba gwamnati ba. In ka ce sai gwamnati ce za ta yi maka to Allah zai ta jarrabta ka. Gwamnati, gwamnati, gwamnati. Saboda haka ni na yarda da Allah. Kuma in ma gwamnatin ce za ta ba ka sai in Allah ya shirya wata gwamnatin ce za ta ba ka. Amma in dan gwamnati ba ta ba ka ba, ba abin da za ka yi magana ba ne. Saboda haka Allah ne zai baka ba. In kuma ka ga kace za ka ce Allah bai baka ba dan me bai baka ba, to ka san fa za ka shiga wani hidima daban.
Dr. Alhaji Muhammad Indimi, mun gode kwarai da gaske kuma muna yi maka murna da fatan alkhairi da wannan gaisa da aka yi maka.
Nagode Sarfilu.
To majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar 3 ga watan Mayu ta kowace shekara domin kasancewa ranar tunawa da 'yan jarida ta duniya. Kuma kan haka ne wakilin muryar Amurka da ke Mina, Mustapha Nasiru Batsari, ya tattauna da wasu 'yan jarida.
To a halin yanzu dai muna tare da wasu 'yan jaridu da ke gudanar da aikinsu a nan jihar Niger, wanda kuma za su gabatar da sunansu.
Sunana Nuruddin Isiyakudaza daga Kafata Prestige FM Radio Mina.
Malama Halima Muhammad daga gidan rediyon jihar Niger a Mina.
T To barin fara da Malam Nura. Nura kana ga wannan rana tana da muhimmanci domin kula da ƴan jaridu ko kuma duba gudunmuwar da ƴan jaridu ke bayarwa a duniya?
A tana da muhimmanci matuƙa. Keɓe ranan ma shi ɗan jarida zai san cewa lallai yana da muhimmanci a rayuwa tunda za a samu rana ta musamman da za a keɓe domin tunawa da gudunmuwar da yake bayarwa, kuma rana ne da za a yi waiwaye a kan baya sannan a yi nazarin gaba yaya za a yi a samu ci gaba dangane da gudanar da wannan aiki. Don haka wannan rana tana da matuƙar muhimmanci sosai.
To Malama Halima, kasancewarki mace kuma kina gudanar da wannan aiki na jarida, a bangaren ku mata wani kalubale kuke fuskanta?
Hakika akwai kalubale da ba sa misaltuwa, ma idan aka ce mace ne ta kasance kallabi tsakanin rawuna, hakika ku akwai kalubale musamman ma kamar idan muka je tafiyar da ayyukan mu na jarida, sai kaga yawancin jama'a mazaje ne, kama daga ma ƴan jaridu sai kaga mu daidai ku a ciki, to anan ma mukan fuskanci tsangwama ko wani barazana. Hakika kuma akwai wani abin nan da mukan fuskanta, ko da yake dai ni mai gida na kusa in ce shi ma dai dillahi ɗaya ne, amma wanda suka kasance mazajen su suna wani barayi ne daban, sai kaga ko fita ma daga gida aje ayi aikin yakan zama wani babban kalubale. To kama ma ga a ce ka zo wurin tafiyar da ayyukanka, sai kaga ana wani maka nuna maka tsangwama da sauransu, sai kai karfin hali ka nuna cewa menene muhimmanci na matsayina na ƴa mace kuma ƴar jarida, domin in fadakar in ilmantar kuma in ba da nishadantar. So in gidan ka sa wannan abu a rai, sai ka ce to gara in daure in yi wannan aiki. To a kwana a tai, sai kaga an zo an fara gane mu, hamu ma gashi har mu zo an kafa mana kungiya ta karan kanmu na matan ƴan jaridu, alhamdulillahi.
Malam Nura, a wasu wurare za ka ga ƴan jaridu na samun tsangwama wajen aiki, ba a barin su gudanar da aikin su, ko da yake kai kanka a kwanaki na san ka shiga wata ƴar matsala a sakamakon wannan aiki. A nan jihar Niger ko kuma ma Nigeria, kuna fuskantar irin wannan matsaloli?
Eh, hakika ai kaman ka ba da misali akan kaina, kwanakin baya ba zan manta ba, ni ma na fuskanci irin wannan matsala a yayin gudanar da wannan aiki tare da jami'an tsaro, wannan hadaka na wani kwamiti lokacin da aka kafa ta gwamnatin jihar Niger. Bayan wannan, in ba ka manta ba, kwanakin baya akwai wani dan jarida da ke aiki da kafar Newsline, shi ma ya fuskanci irin wannan matsala. To lallai kaga ko wannan misali da mu biyun nan zai tabbatar da cewa ba a nan jihar Niger ma ana fuskantar irin waɗannan matsaloli. To za ga baya ga nan ma ko su al'umma, za ga ba kowane mutum ne in ya ganka a matsayin ɗan jarida yake so ya saki jiki ya gaya ma abin da kake so dangane da ka faɗakar da mutane ko kuma ka sanar da mutane akan abubuwan da ke faruwa ba.
To madalla a gaida Mustapha Nasir Batsari. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yaya kuke ganin ingancin labaran da ƴan jarida ke bayarwa a wannan zamanin? Ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar mu ita ce 202-205-6555, sai a sa alamar tarawa to plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da wannan waƙa.
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
To madalla mun samu kiran mu na farko daga Niger. Wane ne akan layi daga Niger? Malam nan Niger kana ji na? Wane ne daga Niger? Zubair Sule, to yau ranar wato ranar yan jarida ta duniya, dan rage radion ko kuma kadan matsar kusa da radion ka. Malam kana ji na? Yawa, to me zaka ce game da wannan rana ta yan jarida a musamman ma ku a Nigeria? Kuke ganin ingancin labaran da ake bayarwa a wannan zamanin?
Gaskiya a nan Niger yau muna farin ciki da wannan rana, saboda rana ce wacce ya kamata duk yan jarida inda yake na duniya ne raskuna fita kan abin da ya faru a shekara ta wata shekara wanda ta shuɗe. To a nan Niger lalle bana yan jarida sun taka muhimmiyar rawa, saboda akwai abu na farko mun yi kokowa bisa kan wasu barazana da aka yi sama yan jarida, kuma mun yi kokowa a kankanin ma mu yan jarida, saboda kasan aiki na jarida ba su gwamnati ba kaɗai ke da laifi, ɗan jarida shi ma wasu yana yin kuskure. Saboda haka ne duban a nan Niger na harko akwai abubuwa da suka samu ta ɗan jarida wanda aka samu tsakaninmu da jami'an tsaro, wanda muka yi da Allah dai da shi, kuma muka yi kira ga gwamnati
ya kamata a ba. Ramadu, kana ji na? To mun goyi da wannan ra'ayi naka, bar mu je Kaduna. Wani ne aka layi daga Kaduna?
Shafilu Hashim Guma, albarka da yammaci.
Barka da yamma. Ya sunan malamin?
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, da nene ne ra'ayinka a yau kan wannan maudu'i namu?
To gaskiya ɗan jarida a cikin al'umma ko ma a cikin gurin gwamnati ma ya kamata a san mutum ne mai daraja, mai mutunci, me kawo gwamnati wani abu da ke nesa kusa da ita ta sani tsakaninta da talakawanta, da ma abin da su ma talakawa suke bukata gwamnatin ta sani. Amma mu gaskiya a Najeriya za ka ga mafi yawancin 'yan jarida, ban ce duka ba, akwai na kwarai, sun kware ne wajen kabilanci da addinanci kawai, da kun ba ra'ayinka ba ne za ka tashin kafafen da labaran mutum yana ta watsa farfaganda akan gambe su ko kabilanci ko addini. Haka muke jin 'yan jaridan mu na Najeriya, gaskiya su haɗa kai, saboda na san dai kasan da suka ci gaba ba su haka. Za ga ɗan jarida zai je sojoji na bakin daga, amma ɗan jarida shi ma yana nan, sai ya kama gwamnati foto, kaga yana da muhimmanci gun gwamnati.
To malam Murtala, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka, bari mu je Ekiti mu ba su dama su ma. A wane ne akan layi daga Ekiti?
Mutaka ne daga nan Ekiti.
Mutaka, muna sauraron ka, me zaka ce game da wannan rana? Ya kake kallon ingancin labaran da 'yan jarida ke bayarwa a wannan zamani?
To ni yanzu ba abin da zan ce, tsakani da Allah ɗaya mai ta ba su ba su yi sakamakon irin abubuwan da ake ta samun yusu. Yawwa, shi ke nan abin da zan iya cewa, na gode.
To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka malam Murtala. Bari mu koma Niger. Wane ne akan layi daga Niger?
Kuna tare da malam Mudi Musa, ina mataimakin magatakar rana babba kungiya nan da ake kira SINATIC, wato Syndicat National des Travailleurs de l'Information et de la Communication.
To malam Mudi, me ne zaka ce game da wannan rana ta?
To game da wannan rana, mu yau da safe ma wato an yi babban biki na wato sammalar da shekaru ina ji 28 ne ko na wannan rana da aka kefe ma inci na 'yan jarida. To kun san a nan Niger wannan rana ya zo daidai lokacin da babban kungiyar da ake cema Reporters Sans Frontières ta huddo rahoto da take huddowa shekara zuwa shekara, domin ga ake cewa kalasan ƙasa wato kasashe daban-daban na duniya. Shi ya kawo wata shekara an yi kasanmu ta Nijar ta zo wato wuri na 63. A lokacin bare mun kuna tune muna wuri na 61.
To wannan ci gaba ne kwarai da gaske aka samu. To mun gode Malam Mudi, bari mu je Naija. Wane ne akan layi ga Naija?
Abubakar Ahmad daga Lafai, Niger State.
To Malam Abubakar, me zaka ce game da wannan rana?
A wannan maudu'i sai godiya ga Allah san barka. Gaskiya jaridu irin yadda suke tawayar da kan al'umma, babu abinda muke cewa dai sai godiya, domin ana akwai wasu abubuwa da suke ta faruwa daga nesa kafin abun ya zo, za ka ji da wanda baya kusa zai ji duk abubuwan da suke ta faruwa.
To Malam Abubakar, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da ka kira ka bamu. Bari mu je Bauchi. Wane ne akan layi daga Bauchi?
Assalamu alaikum. Abangida ne ke magana daga Bauchi.
To Malam Abangida, muna sauraron ka. Ya kake ganin ingancin labarin da 'yan jarida ke bayarwa a wannan zamani?
Gaskiya 'yan jarida sun
rai. Malam Abangida, kana sauraron?
Ina ji, ina.
Yawwa, to muna jinka.
Yawwa, nace 'yan jarida suna daga cikin mutane wanda suke ba da gudunmawa, kuma gaskiya suna ba da gudunmawa, suka haɗin kai da kuma zaman lafiya a duniya.
To kasancewa aikin 'yan jarida akan fuskanci wasu ƙalubale masu yawa, wani lokacin tsangwama, wani lokacin har su kai ga rasa rayukansu. Ya za ka yi kira ga shugabanni da suke ƙoƙarin take haƙƙin 'yan jarida ko suke muzguna musu?
To gaskiya duk daga ke wannan aiki, a gaskiya shi sun bai da gaskiya ne sosai. Muna roƙon su don Allah su bar su su yi aiki tsakaninsu da Allah, don saboda a fahimci a samu zaman lafiya cikin duniya.
To mun gode kwarai da gaskiya Bangida da wannan ra'ayi naka. Bari mu koma Niger. Wane ne akan layi a Niger?
Zubairu Sule ne dai suke tare da shi.
Zubairu Sule, muna sauraron ka. Me za ka ce, ya kake kallon ingancin labarin da 'yan jarida ke bayarwa a wannan zamani?
To gaskiya ingancin labarai na wannan lokaci, musamman a munan Niger, kasan nan Niger mun zamanto muna tare da duk ƙasar samu a kewayenta, akwai tarzanin tsaye na 'yan ta'adda. To ka gani shi mai bada labaru, ɗan jarida, ya kamata ya san duk labarin da zai badawa ya zamanto labari ne mai inganci, wanda zai kwantar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin ƙasa, yana jan hankali na mutanen ƙasa da duka duniya baki, da ana ba su labari mai ingantacce, ba labari na ƙarya ba, labari wanda.
To Malam Zubairu, wato da alamu da 'yan jarida taka kyakkyawar rawa a jamhuriyar Niger, to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu koma Najeriya, mu je Yobe. Wane ne akan layi daga Yobe?
Sunana Dr. Muhammadu Yaro, daga nan karamar hukumar Jakusko a jihar Yobe.
To Dr. Muhammadu, muna sauraron ka. Ya kake ganin ingancin labaran da 'yan jarida ke bayarwa a wannan zamani?
Lallai suna bada abin labarunsu daidai, amma wani lokacin kamar yadda shugabannin suka faɗa, suna yin karan tsaye da waɗansu labaru wanda ba su dace ba.
Kamar irin wani labarai?
Kamar kwanaki akwai waɗansu labarai da na ji wannan yana magana, ana cewa ƴan matan Chibok da ake tuma wai sauran kaza, abinda suka rage, kaga wannan yana iya tayar da hankalin mutanenmu na Najeriya.
Haka ne, kasan an ce daidai sai Allah, kuma akan samu wato kuskure a ko'ina. To mun je mun gode da wannan Dr. Mamman, mun gode da wannan ra'ayi naka, kuma da daga waya kamar kawo ƙarshen daga waya mu a yau. Sai ku kira mu gobe, idan Allah ya kai mu za mu buɗe muku layi, mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 3 ga watan Mayun na kowace shekara rana ce da aka keɓe don nuna muhimmancin wayar da kan al'umma da kuma muhimmiyar rawar da 'yan jarida ke takawa a cikinta. Tunatarwa ce ta nutsuwa kan cewa a ƙasashe da dama a faɗin duniya, 'yan jarida da suka haɗa da editoci da masu wallafa jaridu ana matsa musu, ana kuma kai musu hari tare da ɗaure su, wani lokacin ma ana kashe su saboda aikinsu kawai. Kuma ana sakawa labaran da suka wallafa takunkumi tara har yakan kai a rufe gidajen jaridar su. Ba abun mamaki bane ganin cewa gwamnatocin da ba na demokradiya ba su ne suka fi kaimi wajen hana wanzuwar labarai ga al'ummar su. Hakan kuwa tana faruwa ne saboda yaduwar labarai ita ce kadai hanyar da za a bi a tona asiran yaudarar gwamnatoci da ayyukan cin hanci da rasha da suke yi yayin da kuma ake tabbatar da cewa al'umma na da masaniyar abubuwan da ke faruwa. Jama'a ba su iya zama babu entertain ƴan jarida. ƴancin ƴan jarida na baiwa ƴan ƙasa damar sanin labaran ko me ke faruwa a yankunan su. Kana tsara bangarorin siyasa bisa ga manufofin mutane na da matukar muhimmanci kuma shine yake tabbatar da ingancin tsarin mulki na siyasar ƙasashe. Takin wannan shekarar mai da hankali akan masu mulki na nuna muhimmancin ginawa tare da rike doka da ke goyen bayan ƴancin aikin ƴan jarida da kuma rawar da hukumomin shari'a masu zaman kansu ke takawa a tabbatar da kariya ga ƴancin aikin jarida da kuma ganin an hukunta masu kuntatawa ƴan jarida. Tabbas idan ana so a yi aikin jarida da watsa labarai ba matsawa wanda zai ilmantar da al'umma dole ne a tabbatar da cewa ana bin wasu ka'idoji da suka hada da dokoki da za su bari a yi aikin jarida a bayyane da ganin cewa masu jan akalar hukumomin siyasa suna goyen bayan dokokin da suka bayar da tsaron ƴancin bayyana ra'ayi ko yin magana ta yanar gizo ko a fili. Ma'aikata ƴan jarida da ke bin ka'idojin aiki ka'in da na'in da masu karanta jarida da ka iya rike su kan iya girman matsayar aikinsu. A wannan ranar ƴancin aikin jarida na duniya muna nuna goyen bayanmu ga ƴan jarida waɗanda ke cikin hatsarin a kai musu hari tare da rufe gidajen jarida ko cin su tara. Muna tunawa da ƴan jaridan da suka rasa rayukansu yayin aiki kuma muna kira ga duk ƙasashe da su goyi bayan ƴancin aikin ƴan jarida a yanar gizo ko kuma a fili tare da bincike da hukunta duk masu laifin kuntatawa ƴan jarida. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials.
To madalla a gai sheki to jama'a sai ai mana aikin gata ba mu samu damu kamu ko wasanni a takeice ba daga Najeriya. To da wannan kuma ga Hafsat dai ta dawo mana da takaitattun labari kafin mu rufe shirin namu gaba daya.
A takeice jami'an Amurka sun nuna cewa Koriya ta Arewa watakila za su sako waɗansu Amurkawa da suke rike da su. Tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani wanda yake cikin tawagar lauyoyin Trump ya ce ana sa ran sako Amurkawan yau Alhamis. Trump ya dan nuna yuwar hakan a shafinsa na Twitter a daren jiya Laraba. Yace kamar yadda kowa ya sani gwamnatin da ta gabata ta dauki tsawon lokaci tana neman a sako waɗanda aka yi garkuwa da su daga sansanin aiki a Koriya ta Arewa amma ba a samu nasara ba. Ku saurara ku gani. Kungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta tabbatar da cewa wata ma'aikaciyar jinya da ke aiki da kungiyar a Mogadishu babban birnin Somalia. Muna cikin damuwa matuƙa kan tsaron abokiyar aikinmu, inji wata rubutacciyar sanarwa da Daniel Umali, mataimakin shugaban kungiyar Red Cross a Somalia ya rubuta. Yace mai jinya ce wacce take aiki kullun domin ceto rayuwa da inganta lafiyar 'yan ƙasar Somalia da ke cikin haɗari. ƴancin bayyana ra'ayi a Pakistan na ci gaba da fuskantar ƙalubale a shekarar da ta wuce a cewar wani rahoto da wata ƙungiyar labarai masu sa ido da ake cewa Freedom Network ta wallafa.
To madalla a gaishe ki. To masu sauraro don mu ka ƙarshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da ta gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni ga ma injiniyan mu yau Malam Suleiman, ni Sarfila Hashim Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.